يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروكك تهك بيبا قول مها تنبياني كدا قول مها تنبياني كدا.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka fara haska fitila kan tsaka mai wuya da iyaye suka shiga dangane da batun ilimin ƴaƴansu waɗanda ke fuskanta barazanar tsaro musamman a makarantun kwana. Bakin da jagorar tattaunawa Baraka Bashir ta gayyato sun ce da buƙatar sake lale idan ana so hankalin iyaye ya kwanta, ko da kuwa yaran su na zuwa makarantar jika ka dawo ne. Yau ma bakin da muke tare da su sune
Ibrahim Muhammad Sani,
Bashir Musa Ibrahim, babban muƙaddashin babbar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na duniya a nan jihar Kano,
da kuma
Aminu Muhammad Bahi, ina wakiltar ƙungiyar ɗalibai masu kula da harkokin gwamnati. Harkokin ilimi, kamar yadda Ibrahim ya fara magana na cewar ana samun ɗaliban da suke kasawa da gazawa da menene, ni abin da nake ganin yana taka muhimmiyar gudunmawa gurin tabarbarewar ilimi da kuma tsaro a kan sace yara, yana da alaƙa da poverty. Asalin talauci shine kashin bayan da yake sa mutane suke komawa masu laifi a cikin kowace al'umma. Da yake nan, abu na biyu, gaskiyar magana gwamnati tana yi wa harkar tsaro rukunsa kai da kashi. Na uku, a Najeriya ce kawai ƙasar da zaki laifi, kuma ba lallai a hukunta ki a lokacin da kika yi laifi ba. Muna gani tunda aka fara wannan dan fashe-fashen abubuwan nan tun daga 2011 zuwa yanzu 2011, da yawa gwamnatoci sai a ce an kama waɗanda suke da alaka da wannan ko ake zargi, wani lokacin ai binciken har ya fitar da su ne da hannunsu a ciki, amma sai a ce za a yi shari'a ko za a yi menene, wanda kuma hakan suke komawa ciki saboda sun san ba doka.
Comrade Ibrahim, ka ji me yace?
To ni
wannan sace-sacen ɗaliban nan ba yau aka fara ba, an sace na Kibok, an sace na Dabci, an sace kuma aka sace
Bakewan,
ba a sace wa kaɗan. Shin me yake kawo wannan, kuma ya kake ganin za a magance yawan sace-sacen nan?
To Malama Baraka, wannan abun ai a fili yake, kamar yadda daktar ya faɗa, wannan abun directly ya shafi siyasa, saboda kamar cire abun nan da siyasa kaman sai in ce baka cikin Najeriya, saboda a baya-bayan nan gwamnan Maiduguri yake cewa ya tafo akan hanyarsa, yayi clash, ma'ana yayi kusan tafo in gama da ƴan kungiyar Boko Haram, basu kai musu attack ba, su ma basu kai musu attack ba, amma da ya fito yana magana sai nake jin a majiya mai karfi cewa ana ja masa kunne ma kan cewa ya daina wa sojoji katsalanda. So za a shigo, kin ga yanda violence yake faruwa a ƙasar nan, abu ne wanda muna kallo, ba za ki ga an dawo mataki kwakwara ba, kuma ba za ki ga abin da ya wakana wanda an ce an aikata abu, kuma ga abin da aka yi. Na ji an karɓo ɗaliban ƙanƙara, da aka je aka ɗebe ɗaliban ƙanƙara, aka je aka yi negotiation aka ɗebo su,
amma shi gwamnati ya ce ba a yi wannan sa har a bada kuɗi ba.
To amma idan har an san waɗanda za a je a tattauna da su a karɓo ɗalibai, me yasa ba za a tattauna da su a daina ɗiban ɗaliban ba?
Yanzu misali, ai muna ganin yadda abubuwa suke faruwa yanzu fa a cikin halin da muke ciki, daga Kaduna zuwa Abuja a Najeriya, hanyar ta zama no-go area, sai dai mutum ya bi jirgin ƙasa kome. Su dignitaries din, su manyan ƙasar, su ai ba sa bin hanya. Amma lokacin da aka kulla hanyar, aka ce za a gyara tituna, lokacin da za a gyara airport, lokacin in za ki tuna lafiya lau, ko tallaki ke, sai ki dau tallan yalo ki tafi daga Abuja, daga Kaduna ki tafi Abuja lafiya lau, ba abin da zai same ki. To gaskiyar magana, hukumomi suna dan yin rukun su kai na kashi, ban ce ba sa kokari ba, amma kokarin su ba abin akalla bane.
Sai ku dawo kan maganata, wato maganata da na fara yi, shimfiɗa da na fara akan wannan maganan shine cewa akwai siyasa, ko kuma an ce an sa siyasa a cikin wannan al'amari. Abu na biyu mafi muhimmanci shine wato corruption. Me ya za a kira
cin hanci da rashin?
Corruption ya za a kira corruption
cin hanci da rashin?
To corruption dai, kun gane, akwai corruption a cikin
matsaloli idan za ku iya tunawa na jam ne kowa na jam aka ce maciji ya cinye
to wannan maganar wannan maganar mu dai mun ji an fada abinda dai nake son ne in ce a wannan gabar shine gwamnati tana sane gaskiya ina jin a yanzu kafin mu fara program din nan dake sai da na tunano muna da wani hukuma da take kula da research
bincike
hukuma ce aka yi ta ta gwamnati da take kula da bincike mai zaman kanta kuma ta gaggara manhajojin ilimi a kowane bangare
gaskiya
daga kowane mataki primary secondary ko menene to gaskiyar magana gwamnati bata yadda bata dauko hanya ba wani shiri da ke akan wannan na'am
su waɗannan makarantu
na'am
tunda magana muke a tsaro ba fa ganin akwai wani abu da gwamnati ya kamata ta yi a killace makarantun
idan an ce akwai abubuwa a
isra da yawa makarantun kada a basu babu katanga
dole to ai shine abubuwan da ya kamata ba a samar da facilities abubuwan da ya kamata makarantu wata makaranta sai ki ganta ba ta da fence wasu yaran akwai wata makaranta da ta zuwa wata karamin hukuma
a nan
eh na taba zuwa wata makaranta a gwarzo makarantar gwamnati ce kuma babban makaranta ce mai tsohon tarihi amma daliban kuma makarantar kwana ce amma daliban sai ki gansa a cikin gari suna ta hada-hadarsu
ana magana na gwamnati ta yi katanga ta gewaye dalibai katanga kadai fa ba shi zai samar da tsaro ba mutanen da za su tafi kilomita 30 40 dari su zo har makarantar su ɗebi daliban kuma su juya sama da kilomita 100 su koma ba a cin musu ba a ce katanga za ta kare dalibai
ni abinda nake cewa ba magana katanga nake ba yanzu idan makaranta misali a tsari na koyarwa ko kai yanzu za ka yi makaranta kana bukatar malamai kana bukatar masu gadi kana bukatar security akalla kana bukatar kaza kana bukatar kaza a da yanda system din yake ko ni makarantar da ne secondary idan ka je principal zaka ga yana take waye in ya ga wani bakon ko akuya ya gani ba wannan su ce waye cikin su da
baka san daliban kankara da aka diba
malamai bai cika ba
eh ana fama da yunwa gaskiya a wannan halin ana fama da yunwa ga rashin albashi
nake duba abun maganan shi comrade mahi ne da yake magana akan aifenshin ma'ana aikatanga da zai kewaye makaranta kuma katangan nan ba ma ordinary gini kawai katanga ba dole ai musu wani abun da yake da
kuma
electric fence
electric fence
ka gane to amma ba ma wannan ba ma ba ma wannan ba shehu mahi ba ma wannan ba shehu mahi ka gane bayan magana akan katanga din
ni ka
sanya fuka sai rate ne kan daliban
ba wai katanga ta cikin ba katanga ta kariya a samar da jami'an tsaro ai a makaranta ko da dai system din mu kawai karatun ake bayarwa to ya kamata a kowace makaranta da ba a san primary ake yin yara boy scout ba misali
nan kuma zamu da sa'aya sai mako mai zuwa ku ji yadda bakin suke ganin dalibai za su iya ba da gudunmuwa a fannin tsaro kafin nan a madadin bakin namu Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim muƙaddashin shugaban ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta duniya reshen jihar Kano da Aminu Muhammad mai wakiltar ƙungiyar ɗalibai da ke sa ido kan harkokin gwamnati da kuma wakili Mubaraka Bashir da ta yi mana hira da su sai kuma Tubahiro Dodone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke. akamu maza bayu muke amma dadin bautar muke ji balle anti
mai gida
balle anti
mai gida